الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لاربا ثلاثة، يو ثلاثة عشرين جوات رمضان، إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دول ليهدول ثلاثين دا ترى muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara saki haduwar mu cikin wannan masallaci na wannan jami'a a wannan lokaci da aka saba zama don karatun alqur'ani mai girma musamman a cikin wannan wata mai alfarma, wata Ramadan. Muna karatu cikin littafin Allah kuma surati Yunus. Mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 26, zamu tashi aya ta 27 insha Allah. Kafin mu shiga cikin karatu ga tambayoyin da aka turo, wannan bayan ya yi sallama ya ce da fatan alkhairi, sai ce yana da tambaya kamar haka: yana sayan kayan abinci yana ajewa har sai ya kala kuɗi, sannan yake sai ya kala kuɗi sai tsayar. Wato kayan abincin ya hada da gyada, wake. Mala ya hukuncin wannan riba a musulunci, inda kuma wani karin bayani ta yadda zai yi ya ce yana son wannan kasuwanci a yi masa, ma'ana inda wani karin bayani ta yadda zai yi wannan kasuwanci yana bukata. Inda sayan kaya ne na harkar kasuwanci, ya saya ya ajiye sai bayan wata zai sayar, ya sayo kayan ya ajiye sai bayan wata zai sayar, wannan babu laifi. Hakanan malamai sun yi bayani, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ya yi bayani cikin littafin da ya yi maganganu a kan mu'amala ta dukiya da riba da saya da sayarwa, yana kafa hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na maganan mutanen Madina da suka yi mai tambaya, cewa idan mutum yana so ya sayar da kaya yana da kuɗi amma ba zai amfani da shi yanzu ba, ko kuma yana da raran kuɗi wataƙila nan gaba zai amfani da wannan kuɗin, amma a yanzu sai ga wani kaya wanda a yanzu kayan yana araha, sai ya sayi wannan kaya ya ajiye don nan gaba lokacin da zai amfani da kuɗinsa in ya tashi sayarwa, kafin nan kuma wannan kayan ya ƙara kuɗi saboda lokacin canjin yin darajarsa ya yi shi wannan kayan. To wannan ya ce shi ma ya halatta. Saka idan mutum ya sayi wasu kaya ya ajiye zuwa wani lokaci ya sayar da su, saboda a wancan lokacin za su yi a ƙara daraja a kan yadda cinikinsu yake a yanzu, wannan babu laifi. Amma idan mutum ya sayi abinci wanda mutane suke mu'amala da shi, ya tara ya ɓoye, sakamakon tarawan ya haifar da tsadan abinci da matsaloli, wannan kuma ya yi laifi. Amma dai don kaya wanda ba wani jibgin rayuwar mutane a kai, mutum ya saya don in ya ƙara kuɗi, yanzu yana araha sai ya saya, in ya ƙara kuɗi ya sayar, wannan babu laifi a ciki. Wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama ya ce yana tambaya cewa ya shiga masallaci yin sallah, wannan mun gane tambayarsa ta farko ba. Tambayarsa ta biyu kuma shine yana da damuwa ko kuma yace jarrabawa a rayuwa, amma har yanzu ya kasa warwarewa. Wannan yana so ne a taya shi da addu'a. Haka ban gane karanta tambayan ba. Okay, dan shi ya yi sallah. Oke, tambayar sa ta farko yace yana oke. Tambayar sa ta farko din wayabi wanda aqidar su ba dai ba, mai bin aqidar Shi'a. Sai da suka idar da sallah, sannan sai aka gaya masa. Yaya zai yi? Ya zaman to ba jifan wancan din akai ba da magana. Wani sai ana ya cewa wancan dan Shi'a ne a babin zato. Ko kuma fada. Ko kuma kawai kaje ana hasashe wani ana jifan sa da Shi'a, in har irin wannan ne ya kamata a tabbatar. Idan tabbas haka ne, shi ma kansa dan Shi'a bai kamata ya ja mutane sallah ba, to da ya san aqidan su abu ne, shi addinin sa shine Shi'a, su kuma suna da suna bin musulunci sau da kafa a aqida ta sunna, bai kamata a ce ya ja sallah ba. Inda wannan kuskure ne, in mutum ya san baya tare da mutane wajen abu ne, ya bar su su yi sallan su, in ya ga zai bi su ya bi su, in ya ga ba zai bi su ba kuma ya je in zai sallah. Ba mamaki ya sallah ko ba karanta Fatiha ba ko wani abu makamancin haka, abinda bai da aqidan imani da shi, su kuma suna da aqida sun yi imani da shi, bai kamata ya ja su sallah ba. Don haka idan ya ja su sallah, ya kamata a ce mutum in ya tabbata haka ne, ta hanyar ko yi masa tambaya, ta hanyoyin da zai iya ganewa me matsayin sahabbai, ya matsayin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, matukar ya tafi akan ga yadda suke, to kawai an san a ma'ana in ya faɗi wani abu mummuna akan su, an san cewa ga yadda aqidar sa take, duk da cewa wai akwai taqiyya. To don haka in ya tabbata haka ne, sai mutum ya tabbata akwai matsala a sallar sa, haka mutum zai iya saki sallah. Wallahu ta'ala ala. Sannan wannan bayan ya yi sallama, yace ya kuma yi addu'an alkhairi, yace yana so a danyi gargadi game da zaman da ake yi bayan rasuwa, ma'ana bayan mutuwa, saboda ana sanya magadan a cikin wani hali na wahala, saboda sun yi jinya, sun kashe kuɗi, sannan kuma su zo suna kashe kuɗi wajen abun da mutane za su ci, sai kaga har suna cin bashi saboda ba su da abun da za su ci. Kuma yanzu abun ma an mayar da shi kamar biki, saboda malam ya ce shi da kansa ya je ta'aziyya, sai wannan wanda ya kai wa ta'aziyya din ya ce masa shi ai ya gode wa Allah saboda ya rasu, shi wanda ya rasu kenan a cikin watan Ramadan, ba zai kashe kuɗi da yawa ba wajen cin abincin jama'a. Ya kamata mutane a gane irin waɗannan abubuwa. Idan an haɗu da dangin wanda aka yi wa rasuwa a makabarta, aka gaisa da su aka musu jajjar rasuwa, shikenan an gama. Kuma jimamin rasuwa da addu'a wa mamaci shine mafi girma. Abunan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan an yi rasuwa suna tafiya makabarta, ba a gane ma waye dangin mamaci, sai dai in an sani. So da tsabarai da suke shiga cikin damuwa da jimami, ba don komai ba kawai, kino cewa yanzu fa a ce mutum shine a wannan matsayi da wannan aka dauka, yanzu fa wannan wane ne, baya iya magana, baya iya motsi, baya iya komai, ana so a yi jimami ne in an je, kaga mutum an sashi a cikin kabari an binne shiru, babu wani abu nan, kuma ka san shi wane ne fa, mai daraja a bangare kaza, mai kaza, mai kaza, amma yanzu shine a nan. To irin wannan jimamin ake, kuma ka tina cewa kai ma zaka iya tahowa kowane lokaci Allah ya ga dama. To idan dangin mamacin su kai suna nan, sai a yi musu jaje, inna lillahi ma abqa wa lahu ma akhadh wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbiru wal tahtasibu. Allah ya gafarta masa kaza da sauran su, shikenan kai wa mutun jaje, shikenan daga lokacin in ka gaisa dangi ba bukatun ma sai ka je a gida ka same su, inda kun gaisa gurin, in ba ku gaisa gurin ba kuma in sun dan zauna haka saboda uzurin cewa ana yawan zuwa a gaida wanda ya rasu saboda wannan jajin, da kaje ka gaisa kawai sai ka tafi minti biyu minti kaza hakan nan, an dan zauna jim haka, in kaje ka gaisa ba kuma labari da surutu za a tsaya ana ta yi ba, dan yi jim haka na nuna jimami, shikenan ka tashi ka tafi, wannan ma ya tafi, wannan ma tafi, shikenan. Amma ba a zauna dindindin kawai, shikenan ya zama gurin hira, wanda ka je wa jajin wanensa ya rasu ma sai ta kawo ma wasu labaran da ba shi ka je ji ba, ya ta cika ka da bayanai, wani ya rasu, har ɗaliban ilimi wani ya rasu, dan uwan wani ko dan wani ko mahaifin wani, ka je masa jaje ko watakila ba kwaduwa makabarta ba ko wani abu makamancin haka, ko sai kama wasu labaran da ba shi ba, kai ma ya mantar da kai abin da ka zo yi, shi ma dama kawai yana zaune ne. Duk wannan ba yi da wani tasiri a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Me da guri gurin biki, kaga in gidan masu kuɗi ne an sayo sabbin plate da sauransu, malamai suka ce waɗanda suka taho daga wani gari ko nesa ko wani ƙauye don jaje wa wanda aka yi wa rasuwa, in an yi musu abinci a gidan suka ci, su waɗannan aka ce babu laifi, wasu malamai suka ce makaruhi ne, su ma su ci wanda suka zo daga wani ƙauye kenan, in za su zo su taho da abincinsu. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li ali ja'farin ta'ama, gidan Ja'far ran da ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi abinci a kai musu, ba a jira a fito da abinci daga gidan ba. Yawa sai suka ce amma kuskure ne da laifi mai girma, wasu suka ce ma haramun ne a jira dafa abinci a gidan da aka yi rasuwa. Amma kaga yanzu sabani haka ake yi, asali gidan da aka yi rasuwa kar su dafa komai ne, a rinka kawowa daga makwabta a kai musu, shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali ja'farin ta'ama ashghalahumul maut, mutuwa ya shagaltar da su. Yau Ja'far ya rasu, gidansu sun shagala da rasuwarsa, ba su da ikon yin girki ma, sun shagala suna cikin raɗaɗi, to ku sai ku yi abinci ku kai musu. Kamar sai aka yi kawai a sayo sabbin plate, a sayo abunan katon-katon na faro da abubuwa dankali da nama da waye, in gidan masu kuɗi ne shikenan kawai. To Allah ya kiyaye, bai kamata a mai da gidajen rasuwa gidan biki ba, wannan bid'o'i ne da aka shigo da su wanda suka saba da abuna. Amma in za a yi jaje a yi rasuwa kawai a wuce, wannan shine yafi alkhairi, wallahu a'lam. Hatta zama wasu malamai suna ganin su ma dangin bai kamata su zauna ba. To amma dai alal aqalla yawanci an ce a yi musu jaje, to sai su sauƙaƙa wa mutane, sai suka sauƙaƙa wa mutane suka zauna a ƙofar gida inda za a iya samu, wannan babu laifi gurin wasu malamai. Kai kuma da ka je kawai ka gaisa da su aka musu jaje, an zama ka dan kawai ka tafi ka tafi. Yawa wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama yace ya kuma yi addu'an alkhairi, yace yana tambayarsa ita ce cewa sha'awarsa ta tashi amma mazi bai fito masa ba, wato amma bayan yayi bawali, ma'ana bayan yayi fitsari ya rubuta, bayan yayi bawali ma'ana lokacin sai mazi ya fito daga baya, amma bai fito ba sai bayan yayi bawali din, menene hukuncin azuminsa? Ma'ana idan watakila ko yayi in'azi, ma'ana al'auransa ko ya miƙe ko wani abu makamancin haka, ko ya ji sha'awa ko wani abu bai yi mazi ba komai akan azuminsa, baya ɓata azumi. Sannan daga baya kuma ba sha'awansa ne ya tashi ba, ko yayi bawali wani abu na mazi ya fito, wannan shi kuma ya fita daban ne, nan ma bai ɓata azumi ba, wallahu a'lam. Amma mafiya yawa mazi baya fita sai da sha'awa, yawanci saka idan ya fito sakamakon sha'awa, wanda mutum ne ta jan abun da tunani ko wani abu har mazi din ya fito, ko da magana ko da wasu abubuwa ko da wasa, to wannan zai rama azumi, wallahu a'lam. Sai yace kuma tambaya ta bishin karban bashi na layin waya yana da kyau, ni duk ban san karban bashi na layin waya ba, kai sai an mun bayani yaya ake yi, amma kawai kace karban bashi na layin waya yana da kyau, ban sani ba. An yi ta turo tambayoyin nan tun farko, yawanci an yi ta karanta an tsallake, shi wallahu a'lam yaya ake karban, yaya ake, shine za a gane cewa abun nan ai mu in kudin mu ya kare shi kenan a cikin waya, amma su yan jami'a kudin mutum kullum wataƙila kudin ya kare, ya kara laftawa bai gama surutun da yake yi ba, to shi yasa yanda yake cin bashi har masu waya ma ana cin bashin su. To sai a yi bayani yadda abun yake. Wannan yace bayan ya yi sallama yace me hukuncin wannan bashi inda kamfanin layuka shi ma dai inda kamfanin layuka kamar misali MTN, Zen, ETC wai suke yi, mai hukuncin wannan bashi? Shi ma duka ba mu sani ba, bayani za ku yi ga bashi kaza, ko baka ambaci kamfanin ba ma, bashi kaza da aka karba daga wani kamfanin waya ko layin waya ga yadda ake yin sa ga yadda ake biya ga yadda ake bada bashin ga yadda ake biya sai musulunci sai a duba a musulunci ya halatta ko bai halatta ba yawa zari ya sa mutane har layin waya ma ba sa jira ba ai ka jira ba kawai ai ta kiranka in kudin ka ya kare wanda zai kira ka ya kira ka baka da kudi ka ci bashi ha tawa tambaya ta biyar ta shin ya halatta mutum ya shiga itikafi da waya domin jin tafsiri irin tafsirin da ya saba ji tun farkon Ramadan saboda kar tafsirin ya wuce shi ya halatta ya ka eh idan tafsiri mutum zai iya yana sauraron waya tafsiri kuma yana azkar in zai shagaltar da shi daga yin ibadan da ake a cikin itikafi to wannan ya zama ba zai saurara ba amma yana ji yana azkar yana tasbihi yana azkar ko yana salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma wayansa ya bude yana jin tafsirin da ya saba ji duka wannan aikin alkhairi ne in yana bai hana shi tasbihi azkar salati manzon sallallahu alaihi wasallam wannan babu laifi insha Allah wallahu alam wannan kuma yace meye hukuncin mangoron da dalibai suke tsinka ko in ya fado suke dauka shin haram ne mangoron a ina yake a cikin jami'a wannan tambayar ita ma sai ina ga sai abuna da mangoron jami'a da jami'a na dalibai ne ko ba na dalibai ba wannan ai ba na tambayar ko mun sani ba da jami'a da mangoron cikin jami'a in na dalibai ne babu laifi in ba na dalibai bane in muje dauka akwai laifi wallahi alam namu ya kuwa interview wannan bayan yayi sallama yace ya kuma yi fatan alkhairi yace yana son a yi masa ƙarin bayani akan abun da ya faru da shi wata rana yaje gona yace yaje gona sai wani bafulatani mai kiwo yana kiwon tumaki sai ya shigo gonarsa ya bashi hakuri akan ya fita a takaice dai sai ya masa barna bayan ya masa barna ya tafi sai bar awakinsa guda biyu yace shi kuma sai da yayi nisa sai ya kama su ya kai su gidansa daya ta mutu daya kuma ya sayar to me hukuncin sa shine shi me tumaki yayi barna kai kuma ka yi sata saboda barnan da yayi daban zunubin sa yana kansa kai kuma satin da kai daban yawa hukuma ce take da iko misali da barnan da yayi sai ka kai wa hukuma ita tana da iko in ta kamo shi aka ce biya ka barnan da yayi ba shi da kudi hukuma za ta iya daukan daga cikin dabbobin sa ta sayar ta biya ka amma in kai ne ka tsaiwa kanka abunan mutum yayi haram saboda ka ba dama mutum shi kadan sa yayi hukunci hukuma ce take yin hukunci mutane su kai ba sa hukunci ko sun taru su nawa ne ba za su yi hukunci ba sai mai karfin iko mulki abunan yake hannunsa hukuma kenan sune su yin hukunci don haka abunda kai sata ne inda za a kama wannan mai wanda ya dau awaki to sai masa hukuncin yayi sata shi kuma wanda ai masa hukuncin yayi barna a gonan wani to ana yayi barna a gonan ka yawa wallahi ta'ala alam ba ne rama barna da barna kuma ba a warware barna da barna insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu insha Allah sauran tambayoyi za a ci gaba da karanta su lokaci na gaba zamu tashi aya ta 27 cikin surati Yunus muna ba ta Allah samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما
Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci yan aljanna da sifofin aljanna lilladina ahsanul husna, ya kuma tabbatar da cewa aljanna ta su ce ya ba su ita dindindin. To kuma sai bangaren waɗanda su kuma ba mu'minai ba, ba mutanen ƙwarai ba, Allah ta walladina kasabus sayyi'ati, waɗanda su kuma suka rinka aiki miyagu miyagun ayyuka da hannuwansu, zalunci, barna, aikata haramun, taba mutuncin mutane, taba jinin mutane, da sauran abubuwa ne da na ta'addanci suka rinka yi da hannuwansu, Allah ta jaza'u sayyi'atin bimithliha, to sakamakon kowace mummuna bimithliha za a biya mu da mummuna misalinta. Allah baya ninkawa, amma duk da haka wasu sai sun je wutar jahannama, Allah ya kiyaye mu. Wa tarhaquhum dhilla, sannan kaskanci zai mamaye su ranar tashin alkiyama. Waɗancan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla, su yan aljanna kenan. Amma waɗanda ake magana a kansu su kuma kafirai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tarhaquhum dhilla, wato su kuma kaskanci zai mamaye su. Allah ta malahum min Allah min asim, babu wani wanda ya isa ya kare su, ya kame su, ya ba su kariya, ya yi musu katanga daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga azabar Allah. Allah ta ka'annama uhushiyar wujuhuhum qita'an min al-layli muzlima, ranar tashin alkiyama waɗanda ba mutanen ƙwarai ba, ba mutanen kirki ba, za ka gansu in ka ga fiskarsu kai ka ce wani yankin dare ne ya rufe fiskarsu, saboda tsabar wato muni da baki da fiskarsu za ta yi. Allah ta ula'ika ashabun nari, waɗannan su ne mutanen wuta, wuta ta su ce Allah ya ba su ita. Allah kiyaye mu. Hum fiha khalidun, su kuma suna masu dawwama a wutar jahannama, Allah kiyaye mu. Al-Qur'ani shine ake ambaton sa almasani, saboda ya fadi wannan ya fadi kishiyarsa ko ya fadi nazirin sa, da ya fadi yan aljanna sai ya fadi wuta, saboda kar a sakankance, in ya fadi wuta sai ya fadi aljanna don kar a razana gaba daya, a cire tsammani daga rahmar Allah. In ya fadi wuta sai tada hankalin mutane, sai kuma yi bayani akan aljanna don hankalin mutane ya kwanta. Logan da ya magana akan aljanna aka faɗi ni'ima da daɗi don kar mutane su shantake, sai kuma yi magana akan wuta don mutane su zabura, su san cewa fa akwai fa wuta, don haka a mai da hankali. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyanna bainahum wa qala shurakaukum ma kuntum iyyana ta'budun.
Allah ce wa yawma nahshuruhum jami'an, ranar da za mu taro mutane gaba daya, kowa da kowa zai fito, dukanmu gaba daya kowa. Allah ta nahshuruhum, ranar da za mu taro su jami'an gaba daya, babu wanda za a rage, kowa zai fito, kowa zai zo, da yara da manya da ƙanana, waɗanda suka rasu suna ƙananan yara, wasu jirajirai ma za ka sun tashi a firgice, gashi yayi fari saboda firgita da ɗawainiya da wahala da wato tashin hankali da zulumi, zulumi zai sa gashin su ya fari sol su tashi. Sannan manya ne, maza ne, mata ne, masu mulki da wanda aka mulka, kowa jami'an, kowa zai tashi. Allah ta an tada mutane, thumma naqulu lilladhina ashraku, sai mu ce waɗanda suka yi shirka, suka yi tarayya da Allah subhanahu wataala, suka hada wasu da Allah wajen bauta, suka dau haƙƙin Allah suka ba wani halitta ko suka ba wani mutum, za a ce da su makanakum antum wa shuraka'ukum, ai ilzamu makanakum makanan wahidan, wato ku lazamci wani guri, gurin da kuke guri na daban, ku tsaya a gurin, ku da waɗanda kuka riƙa ababen bauta koma bayan Allah, ku tsaya ku taru a guri guda, kamar yadda Allah subhanahu wataala zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimu, ya ku mujrimai masu laifi, ku ware kanku da kanku a yau, ku yi koma, ku koma gefe. In aka zo ranar tashin alkiyama, saboda ƙarfin ikon Allah subhanahu wataala da irin barazanar da ranar take ciki, in aka zo ranar tashin alkiyama ba cewa ake wane yana da laifi ko macen, wane kai laifi ko matan ina Allah ya fi karfin wannan kawai Allah cewa zai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai wanda duk ya san shi dan wuta ne yayi kaza a duniya don haka sakamakon sa wuta ya saba wa Allah yayi shirka ya zubar da jinin wani ya ci mutuncin wani yayi kaza to ya ware kansa da kansa kawai shikenan sai ga mujrimai kawai suna warewa da kansu ba sai an kira suna ba ba sai an ce wane ko matan ba a duniya ne yake wannan a duniya wani yayi laifin yayi sabawa hukuma din yayi duk abin da bai kamata ba an kira sunan nasa ma amma kaga yana labewa yana kare shiga wani guri kuma a lahira wane mutum wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai yan wuta ku ware kanku da kanku kawai sai ga suna ta warewa ba wani wanda zai zo ya tilasta su wane kuma kai ma ba kana cikin su a mutum da kansa kawai zai ware shi dan wuta ne Allah kiyaye mu da kala nan za a ce makanakum antum wa shuraka'uku ya ko dan da kuka hada Allah da wani kuka yi tarayya da Allah subhanahu wataala ku lazamci gurin ku kawai ku koma guri guda ku tsaya a inda kuke ku da wadanda kuka hada ababin tarayya da Allah subhanahu wataala Allah ta fazayyalna bainahum mu zamu kusato da junan su tsakanin su suna nan Allah subhanahu wataala ce wa qala shuraka'uhu wadanda aka hada da Allah din wajen bauta sai su rinka cewa ma kuntum iyyana ta'budun mu ba gare mu kuke bauta ba ba mu don ba mu sa ku ba ba mu muka ce ku bauta mana ba don haka ba ku bauta mana ba kar ku shafa mana kashin kaji istabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u kana wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab ranar da wadanda a istabara alladhina tubi'u wadanda aka bi aka yi tarayya da su aka hada su da Allah wajen bauta aka dauka su wasu ne ranar da za su barranta kansu ga wadanda suka bi su har ma abin da lokacin da suka ga wuta sanan duk wani alaka ya yanke a tsakanin su wa qala alladhina taba'u law anna lana karwatan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna wannan mun yake faruwa ne da wannan تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لو كان ده ودان ده أكبي ذاسو لنكا برن تكنسو ده ودان ده سكبيسو ذاسو ده عذابا إلي إلي سنة دوة علاقة تكنسو الله سبحانه وتعالى ذات ينكي ذات ينكي تا وقال الذين تبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا الله تذاك جي ودان ده سكي بيايا ودان ده تندين za su rinka cewa kai da za a sake komawa duniya yanzu kam damuwa ba za mu bi su ba wannan duk ya zama nadama ta wanda ba ta da amfani don haka ranan za su rinka cewa waɗanda aka yi tarayya da su aka hada su da Allah za su rinka cewa ma kuntum iyyana ta'budun mu ba ku ba mun kuke bauta ba don ba mu sa ku ba fakafa billahi
fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum
fakafa fazayyalna bainahum zamu kusato da su mana za su zama suna tare da junan su da waɗanda suka yi shirka da waɗanda suka aka yi shirka da su za su zama suna tare ga sunan sannan kuma suna tare a wurin tsayuwa din kenan amma suna barrance a wajen juna a zuciyance wannan ba su yadda da waɗannan ba wannan ba su yadda da waɗannan ba amma Allah zai ce makanakum antum wa shuraka'u fa zayyalna bainahu haka sai zama ga sunan suna kusa da juna amma kuma a ranan ba sa tare ba sa tare wannan suna kyaman wannan wannan suna kyaman wannan Allah subhanahu wataala ya ce fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum za su ce Allah ya isa mai sheda tsakanin mu da ku su wadannan suna musa abun da wa'annan suka fada wadannan kuma suna musanta abun da wadannan suka fada wannan suna cewa ku kuka ce mu bauta mu wannan suna cewa a ba mu kira ku ba ai mu muka rike ku a ku muka rika ababen bauta don haka su kuma suna cewa anahnu sadadnakum anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin mu ne muka hana ku ku bi shiriya muka tsare ku muka ce dole sai kun bi bata muka hana ku bin shiriya Allah sai ba zai yi ba don haka a ranan kowanne yana zargin dan uwansa wannan suna cewa fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafili mu kan ma mun rafkana ma ba mu ma san kuna bauta mana ba mu kan ba mu zama ba face rafkanannu game da bautar da kuka yi mana ma'ana mu kan mun rafkana a wanda ya riga ya mutu aka zo ana bautan kabarin sa ina ya san me yake bai sani ba wanda yake wata kasa daban ba a san lokacin ma da ya rayu ba aka zo ana bauta masa kaga bai sani ba wasu na wanda ya rayu a wani zamani can tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam irin annabi Isa alaihi salam wasu ka zo suka dauke shi a matsayin Allah duk abin da zai same su na musiba sai su kira sunan annabi Isa alaihi salam maimakon kiran sunan Allah kaga shi bai ma sani ba bai san mutanen yanzu ba bai san abu na mu don haka in kunna an ibadatikum la ghafili sai dai shi annabi Isa alaihi salam yana cikin bayin Allah na kwarai annabin Allah ne sai sa Allah subhanahu wataala in ya tambaye shi zai bayyana bayani na gaskiya ya barranta kansa a gaban jama'a a gaban kowa da kowa bainal awwalin wal akhirin ranar tashin alkiyama hunalika Allah subhanahu wata'ala yace hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a wannan ranan anan ne zaka ga kowace rai tana bayyana abun da ta gabatar abun da ta yi ya wuce tana bayyana shi shine ake cewa yawma tubulas sarair hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat yawma tubulas sarair kenan duk abun da mutum yayi ya shude kawai gashinan a fili Allah ta warudu ila Allah maulahumul haqq za a dawo da su zuwa ga Allah subhanahu wataala maulahumul haqq majibincin su na gaskiya Allah kenan mahaliccin mutane wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duk abun da suke ire na ƙarya ya riga ya bace musu ya bace musu duk abun da suke kirkira na ƙarya su jingina ga Allah ya bata al'amarin sa ya wuce ya shude ba abun da zai kawo taimako ba mai kawo gudunmawa kuma babu wani abun da zai iya ceton mutum a wannan lokaci na'am
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج المسجد من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى
Allah subhanahu wa ta'ala ta kul tambaye siya Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yarzuqukum minas sama'i wal ard wa ke azirta ku daga sama ko kasa wa yake azirta ku a cikin kasa ko a sama halittun da suke sama wa yake azirta su suke rayuwa halittun da suke ƙasa wa yake azurta su suke rayuwa, arzikin da yake zubowa daga sama ya zo ƙasa wa yake azurta ku da wannan arzikin, arzikin da yake fitowa daga ƙasa a yi amfani da shi a doron ƙasan wa yake azurta ku da wannan. Amma yamliku sam'a wal absara, ko ku waye ne wanda yake mallakar jin kunne ko kuma ganin ido? Waye isa ya ba ku damar kunnuwanku su ji ko kuma idanuwanku su gani? Waye ke wannan aiki? Ya sanya muku kunne suke jin duk kuke jin duk abin da ake yi, ya sanya muku idanuwa kuke ganin duk abin da ake gani. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, ko ku waye ne wanda yake fitar da rayayye daga macece? Wasu malamai suna bayyana rayayye daga macece dan tsuntsu daga cikin koyi, koyi yana mace sai Allah ya fito da rayayye tsuntsu ya rayu a cikin koyi, ko dan abunan kaza ne, zabuwa ne, ka abu da sauran dukan tsuntsaye. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, ko kuma al hayy minal mayyiti, mushri abunan kafiri ya aifi mumini. Wasu malamai sun fassara da haka, mana a fito da mumini daga cikin kafiri, ko a fito da mai tauhidi daga cikin mai shirka, ko a fito da salihin bawa daga cikin miyagun bayi. Amma dai kai tsaye abinda nasu yake nunawa kararan aya zahirinta shine wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, wa ke fidda rayayye daga macece? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, wato ma'ana kaman misali mutum ya fidda tsuntsu daga koyi. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya kuma fidda macece daga rayayye, ya fidda koyi nan kuma daga tsuntsu, koyi macece sai a fidda shi daga tsuntsu, wani sai kuma a fidda tsuntsu daga cikin koyi. Wa yake wannan aiki? Kai daga ƙarshe wa man yudabbirul amra, waye ma mai jujjuya al'amura? A ga dare ya faru, a ga ini ya faru, a ga an shiga damuna, a ga an shiga rani, a ga wani da talauci, a ga wani da kuɗi, a ga wani da mulki, a ga wani ana mulkansa, a ga wani da ilimi, a ga wani babu ilimi, a ga wani kowa ne ne. Wa man yudabbirul amra, wa ke jujjuya al'amura? Wannan tambaya duk wanda ka yi wa Allah ce fa sayaquluna Allah, da sannu za ka ji sun ce Allah ne. Duk wani aikin, hatta kafirai sun yarda Allah ne ke waɗannan ayyuka. Faƙul, toce musu, afala tattaqun, to yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba? Ma'ana ku koma kuna kaɗaita shi da bauta, domin tauhidul uluhiyya shi ne mai wahala dama, kaɗaita Allah da bauta. Amma tabbatar da rububiyya ga Allah, cewa shi yake yin kaza, shi ya halicci kaza, shi yake kaza, ayyukan Allah yawanci ana tabbatar masa cewa shi yake yi. Amma sakamakon wannan ayyukan tunda shi yake yi, to me ya dace shi ne a kaɗaita shi da bauta? To anan ne kuma rikici yake faruwa yawanci. Allah subhanahu wa ta'ala ce fadhalikumullahu rabbukumul haqq, me wannan ayyuka wanda yarzuqukum minas sama'i wal ard, yamliku sam'a wal absar, yukhrijul hayya minal mayyiti wal mayyita minal hayyi, alladhi yudabbiru al umura, duk wannan Allah ne kuma aikin Allah ne, ayyuka ne na Allah kuma ba mai yin su sai Allah. Don haka fadhalikumullahu, in ka tambaye su to fadhalikumullahu, mai waɗancan ayyukan shi ne Allah. Rabbukumul haqq, ubangijinku ubangijin gaskiya, Allah ubangijin gaskiya shi ke wannan aiki. Fa maza ba'da al haqq illa al dalal, to me kuma mutane suke bi in dai suka sake gaskiya, suka sake Allah subhanahu wataala, ai ba abin da za su koma kuma sai bata. Duk abin da mutum ya kama in dai sake gaskiya, ya sake Allah sarkin gaskiya, to duk abin da mutum ya kama zai zama bata ne. Fa anna tusrafun, to me yasa kuma yaya kuma ha yanzu kuke kaucewa hanya ku zabi abin da yake bata ne, a madadin ku zabi abin da yake shiriya? Me yasa? Allah subhanahu wataala shi ce kaza, shi ce kaza, ba mai wannan ayyuka sai Allah ubangiji sarkin gaskiya, to me yasa kuma za a zabi wani abu koma bayansa a madadin abi Allah subhanahu wataala? Me yasa ake kaucewa hanya? Bai dace a kaucewa hanya ba, ya dace a rike tauhidi, a kadaita Allah da bauta, dukkan tafarkin Allah ya zama shi ake bi, kuma bisa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shine al-ikhlas wal mutaba'a, a rike Allah shi kadai da bauta, sannan a bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ya ka bi tafarkin mutane da son zuciyar mutane, to yanzu nan za a koma sabon Allah subhanahu wataala, kuma duniyar ma ba za ta yi dadi ba. Ana sake manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duniya ba za ta ji daɗi ba, a rayuwar duniya ba za ku ji daɗi ba. kuna cikin duniya ba dadi in an je lahira kuma an saki hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can ma ba dadi Allah kiyaye na'am
kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru
Allah subhanahu wa ta'ala ce kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu haka nan dai kalmar ubangijinka cewa za a azabtar da waɗanda suka fita daga tsaa wa Allah fasikai tabbas wutar jahannama za su shiga in sun mutu suna bisa shirka da rashin bin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai sa su wutar jahannama Allah ya tabbatar da haka wannan kalma ta Allah ta tabbata cewa gashi nan haka za su rayu bisa rashin imani sannan kuma wutar jahannama ta zama makoman su Allah ya kiyaye mu da kazalika haqqat kalimatu rabbika haka nan kalmar ubangijinka na kaddara abun da ya kaddara batattu Allah ya basu bisa batarsu suka zabi bata tun asali Allah ya san waɗannan ko an basu su kadan su ma bisa bata za su rayu da haka Allah subhanahu wataala ya zartar ya hukunta kalmar ubangijinka ta riga ya ta tabbata alal ladina fasabu annahum la yu'minun cewa su ba za su yi imani ba duk abun da zaka gaya musu ba za su yi imani ba ka gaya wa mutum gaskiya ka gaya wa mutum tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ji ya ce kai shi yana ga abuna wannan har a cikin addinin musulunci idan ka zo ana magana akan tsarin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu wasu mutane suna jahiyya kuma tare da cewa suna da'awa ne zuwa ga addinin musulunci suna kira zuwa ga addinin musulunci a fadar su amma kuma suna jahiyya da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka bar bangare zaka dau bangare wanda yake da matukar muhimmanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina mutane a kansa in kana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wajen mu'amalatul hukam mu'amala ga shugabanni zaka ga wasu sun tsaya suna amfani da kafa na addinin musulunci ko minbari ko gurin karatu irin guraren da ake taruwa a gurin tafsiri ne gurin wa'azi ne a minbari ne sallan juma'a ne ko gurin wa'azi taro da ake yi na wa'azozi daban-daban wasu sai amfani da wannan damar su ta zagin shugaba ko su zagi shugaban kasa ko su zagi gwamna ko su ware wani shugabanni suna ta zagi ko su ta tattakan su ta madalle bubukan su wanda wannan laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin wannan babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka baya yin haka kuma manhajin sahabbai ba sa yin haka wasu sai a rinka zigoya matasa su yi bore dama da zaran an fara magana akan minbari ana tattakan shugabanni to nan zaka ji matasa suna takabbara Allahu akbar Allahu akbar shikenan ana tafiya kai wannan ai wallahi bai da tsoro sai sa ni kullun in ba can naje ba ina jin dadi bai da tsoro yana tattaka sai da mai da gwamna kaza sai da mai da shugaban kasa kaza kenan sai ga ana ta abunan tattakan a sa shugaban kasa a gaba wanda kuskure ne in kana zuwa ka yi masa nasiha ko ta hanyar rubutawa ka aika masa ba wanda ya sani tunda ba wanda ya sani in kai wa shugaban kasa nasiha ka gaya masa ya dau nasihar da kai ya aiki da ita ya amfani al'umma har ranar tashin alƙiyama kana da lada ba wanda ya sani amma Allah ya sani ira bunda su Sheikh bin Baz rahimahullah suka rinka yi kenan su Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen sai su rubuta takarda ko kuma su tashi su je gidan shugaban kasan shi abu kaza da abu kaza wannan ba daidai bane ya saba da tsarin addinin musulunci yayi kaza su fadi gaskiyar su kama hujja da hadisai da ayoyi wannan shine manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in sun je ba za faɗan ayi mana kaza tayan mota ta ya mutu ayi mun ba sa ba ruwansu da wannan nan ma kuma ba sa bukatan komai a gurin sa amma kuma ba sa yaya tashi a gaban jama'a ba sa fadin aibobin sa akan minbari wannan shine manhajin ahlus sunna wal jamaa wannan shine manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba hadisan kitabul imarat a cikin sahih muslim amma duk lokacin da aka ce za a ingiza matasa su yi bore ga shugabannin su illolin da zai faru na rusa musulunci da rusa zubar da jini da rusa matasa sai Allah ya san iyakacin sa ba za ma a san iyakacin sa ba ku duba kasar Syria a yanzu matasa aka sa aka ingiza su suka ce za su yi bore da gwamnati har yanzu zubar da jini yake yi ana rusa kasar duk yadda kasar take gine an rusa ta an yi rugurugu da ita yan kasan sun gudu sun kasa zama a cikin ta amma da kasa ce wadda tsarin addinin musulunci kasar sham kasar ilimi kasar addini amma an rusa ta shekara 100 nawa za a yi kafin a gina Syria 100 nawa za a yi kafin yan kasar ta su dawo su zama lafiyayyun mutane ku duba kasar Libya da aka yi bore wasu lokacin da aka ce an kashe Gaddafi sun yi sujjada a kasar su yan kasar amma yau ina suke har cinikin mutum ana yi a kasar ga makamai sun yadu cikin Afirka daga wannan kasar ta'addanci ya shafi hatta kasashe makwabta kasashen mu na Afirka saboda me an rusa shugaba guda daya ku duba kasar Iraki daga ran da aka ce an kashe shugaban kasar shikenan kasar har yanzu ba lafiya manya-manyan malamai masu ilimi sun gudu sun bar kasar limaman juma'a da sauransu sun gudu sun bar kasar wani dan kasar Syria ina cewa da Allah ai mun addu'a Allah ya hada ni da mahaifiyata ya cewa ya tahir imun addu'a Allah ya hada ni da mahaifiyata wallahi haka ya fada baki da baki Dr. Mujahid yana karanta babban malami ne a usulul fiqh kuma muna zaune da yace da Allah imun addu'a yanzu nake so kai addu'a Allah ya hada ni da mahaifiyata ya barta a can ya fita an ruce ya tana raye ba ta raye wallahi a'ala ya ce mu a hasashen da sare yana ga tana raye amma ita tana raye ma a ina take bai sani ba saboda haka matasa idan wasu mutane suka yi amfani da su aka ingiza su aka yi bore wannan shine abin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya tsaya akan mutane yake gaya musu gaskiya yake ganin cewa Imam yayi rauni a ganin su shi abin da ya sani shine kar a bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sake hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don baka kai manzon Allah son a yada addinin musulunci ba ba kai shi kishin manzon kishin addinin musulunci ba amma shine yayi hadisai ingantattu yace duk abin da zasu muku kar ku fito na fito da su ku ba su haƙoƙin su na biyayya in dai ba su ce ku saba wa Allah ba ku roki Allah haƙin ku shikenan kar ku yi bore amma in aka zo lokacin da aka zo aka hawo minbari ana tattakan shugabanni mutane suna ingizuwa ana ƙara buɗa su tsakanin su da shugabannin su ana buɗa su ana buɗa su wannan abin da kuke ga ake yi kaman cewa a ƙasa ta lalace kullum muna faɗa a ƙasa ta lalace ana cin hanci da rashawa ana menene innan to ran da aka ce an yi fito na fito ana bore to ranan kuma lalacewa ta ƙare kenan ba a san kuma ran da bala'i zai ƙare wannan sune duk kasashen da suke abun nan don haka kar a yadda a ja hankalin mutane su sake tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya sha gaya wa matasa yace ku ji tsoron Allah ku bi abin da muke gaya muku shine manzon Allah yace mu fada yace wallahi ba don manzon Allah ne a gaban shugaba yace ba don manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace kar na yadda na yi bore bayan mu baya ba da kai baka kai abin da zan tsaya ina biyayya gare ka ba amma dake harka ce ba ta tsoro ba harka ce ba ta gazawa ba harka ce ba waita a kwadayi ba baya kwadayi an bashi kudi yace baya so gidansa ga talauci ga kuma yace duk wannan rayuwa tana hannun Allah amma bai yadda matasa su yi bore ba suka bi ta waje kaman sun ji abin da ya fada sai wadannan su yi dan yi group can sai kai gaskiya maganar Imam din nan fa in dai ana zuwa gurin sa gaskiya zai sa muku rauni zai kashe muku jiki zai sa muku rauni kawai ya kamata kawai ayi bore in muka kwace mulkin kawai mu zama mu ne zamu rinka fada a ji kawai abi komai ya zama tsarin abu ne da ya dace ake wanda wannan boren saba wa tsarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za ku taba iya kawo gyara da saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ku yi ku bi dukkan dokoki da sharuda da tsari da sauransu amma yawanci matasa ake yi wa matasa sune za su taso in ana magana kai kake karantar da su jiya idan da suka samu wani ra'ayi daban sai kai yana da rauni wannan bari ma mun daina zuwa gurin tafsirin daga yau mun daina zuwa gurin karantarwan daga yau shikenan da kadan 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 shikenan sai a ja baya saboda an samu sabon imani ya zo duk shekarun da muka yi muna tafsiri condemn gaba daya duk na rauni ne saboda haka yanzu an samu sabo ya zo shikenan sai har zuka matasa shikenan su somo su abubuwa Imam Ahmad an zo yace kar ku yi suka fita suka koma gefe wannan su kullaye wannan su kullaye shikenan aka je aka yi bore aka yi kata-kata da mutane aka yi ta dokoki aka rinka zubar da tunanin mutane aka daure wayansu aka sa wayansu a kurkuku aka zubar da tunanin wayansu aka kashe musulmai duk kuma illan yana dawowa kan musulmai ne saboda haka musamman matasa kar a raba mutane da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya ce ma tsoro ne
annabi sallallahu alaihi wasallam yafi karfin a ce masa matsoraci don haka ba anan ake gane tsoro ba tsororan da shari'ar musulunci da conditions na duk tsari na jihadi ya fito ranan ne zaka ga wai da unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarahu ana zagayawa ana guduwa amma kafin suran jihadi ta sauko kafin a cika tsare tsare na jihadi a fita aje ai jihadi ran da aka ce an samu shugaba karkan shugaba an cika dukkan sharuda aka ce a fita ran ne kuma zaka ga masu cewa da suna fadan ayi sai ga kuma suna zagayawa don haka tsoro ba a ganewa sai lokacin sa yayi kwadayi ba a ganewa sai lokacin da kwadayin ya bayyana sai ba a gane kwadayi sai an kai ma dukiya kai kadanka aka ce ka karba mu abin da muke nufi kawai ka karba ko raba wa mutane ma kai a ka karba ko kaza ma kai a abin nan kawai dan canja tayu za kai da sauransu ba wanda ya ganka kuma ranar yake gane ko kwadayi ko ba kwadayi ba in jarunta ne kuma ba wai wannan kan abin nan magana akan minbari shine jarunta ba a tsoron Allah shine jarunta tsoron Allah bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jarunta duk yadda za a yi wai don a canja gaskiya ba za a canja ba a tsaya akan gaskiya in ka ga dama ka ce tsoro ne in ka ga dama ka ce kwadayi ne in ka ga dama ka ce meye ne ba bukatar sai mun ce a ba kwadayi bane a ba tsoro bane a ba kaza bane ba bukatar wannan lokaci ne da rana da yanayi shi zai bayyana tsoro shi zai bayyana kwadayi shi zai bayyana jarunta duk wannan za su bayyana a inda suka cancanta amma bin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaya akai wannan shine abin da ya dace ko a ina a gurin matasa abin da ya dace a tunatar da su kenan so da yau in sun tsira daga wani abu gobe kuma ana tarkon su ku zo ayi kaza a zo ayi kaza a mai da hankali kar a mai da addinin musulunci baya ku duba irin wayannan kasashen da muka ambata duk gaba daya a yau za ka ga mutane suna wawa akan biredi lokacin da gwamnati idan an haifi yaro yadda ake fada in an haifi yaro a kasar Libya ake gina masa gida gwamnati ta gina masa gida suka zo aka yi bore da aka yi bore akwai munafukai makiya addinin Allah ba za su yi amfani da kowa ba sai da musulmai matasa ana amfani da musulmai matasa don a rusa addinin Allah ba za a dauko su makiyan addini wanda ba musulmai ba a ce ku je ku yaki musulunci wannan kowa ma ya san cewa a fito a yaki ba zai yi ba an san cewa wa'innan azzalumai ne za a yi kaza to sai a yi amfani da ku musulmai na cikin gida a yi amfani da ku a samu ko su abubuwa na maganganu a yi ta yaudaran mutane su zo kuma waɗanda suka sa ku wannan abun su suke kawo muku makamai kai tunani mana yayin ni ina keɓe a wani guri amma sabuwar bindiga za ta zo mun daga ina ta zo ban saya ba ba mu taru a masallaci shugabanmu na ƙololuwa ya ba da kuɗi aka je aka siyo makami a kasuwa ba amma sai ga sabbin makamai ta yana suka zo daga ina wannan ya kamata a yi tunani ana so ne kawai a yi wasu abubuwa a juya hankalin mutane shikenan in sun so mu zubar da jini suka so mu zubar da jinin junansu shikenan abin da ake so kenan sai ce to a kawo taimako sai a kawo taimako kudin tukunna a kashe ku a daure ku a sa ku a kurkuku a yi muku wasu abubuwa na walakanci jiya ana taimakon ku ana kawo muku abinci ana yi muku kaza yanzu a dawo ba a baku abinci ba a baku kaza musulmai sun yi asaran matasa mahaddata alqur'ani musulmai sun yi asaran masu himma akan alqur'ani ba komai kai ga mutane ba sai kishin addinin musulunci to duk kishin addinin musulunci kar ka sake tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkitabu was sunna ala fahmi salafus salih littafi na Allah shine alqur'ani sannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata in kace zaka dauna ka makiya addinin Allah su za su ziga ku kuyi abinda bai kamata ba don suna so a rusa addinin musulunci ba za a iya rusa addinin musulunci daga waje ba sai a shigo daga ciki wannan tun da can haka ake yi da haka aka rinka rusa dauloli da suka gabata tatar yakin tatar me ya faru daga ciki aka rusa mutane waɗanda za su rusa kun wani sa'i sun fi son mutum 1000 su mutu akan ɗansa kwaya ɗaya mutu to da haka za a yi ta yin irin wa'innan abubuwan ana kawo mu yanzu ai muna tare da ku amma mu za mu shiga cikin gwamnati mu kawai abin da ya sako ga mun shiga cikin gwamnati mun shiga ne kawai saboda mu taimaki addini mu kawo muku makamai mu yi kaza sai su rinka dabara suna wasu abubuwa a je a haɗa kai da wasu a yi kaza a zo a sauke jirgin makamai a yi menene ana ba wa mutane don me don a kashe musulmai a yankin musulmai ake yin duk abubuwa duk kasashen duniya ka duba ka gani kasashen musulmai ne ake ruguzawa in kasar da akwai musulmai da wanda ba musulmai ba ka duba kaga bangaren da musulmai suke da yawa ana ake rikici anan ne zaga ake ta zubar da jini so da me jinin wanda za zubar din musulmai ne in mata ma aka zubar masu aifan musulmai ne aka zubar dan an kashe su kar a aifi musulmai in dottijai ne iyayen musulmai ne su aka kashe don suke yi wa ƴaƴan su tarbiyyar musulunci an kashe su in matasa ne haka nan musulmai to daga ƙarshe sai kaga an wayi gari kullun musulunci shi yake ci baya sai ku sake dawowa sabo kuma yaushe ne bayan wasu shekaru da yawa sai da ai dokoki a ba za a yi wa'azi ba sai a gida ba za a yi wa'azi ba sai a masallaci kuma sai a dawo a ce muku to tunda dama wannan kasar ta gagare mu yanzu an ruguza ta an rusa an yi me sai a kama kudin da aka baku taimakon makaman da ku kuma waɗanda suka baku da su za a haɗa kai kuma zuwa kama ku a sa ku a kurgu wasu a kama ku a kashe ku bayan kun kashe ƴan uwanku sai zo kuma ai dokoki dokokin shine ayoyi kaza da ayoyi kaza banda su barin gemu banda shi daga wando banda shi dama kawai ana fada da sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na bar gemu a jikina na bari ba a jikinka ba ina ruwanka da shi amma an ce barin gemu banda shi saboda haka sai a aske wani da ke faruwa a wasu kasashe kasashen musulmai su ma yanzu wadda da masu son addinin musulunci ne amma yanzu idan ka sauka a kasar da gemu ma kawai inda kai dan kasar ne daga gurin sai kurku daga airport sai kurkuku inda har ka iya barin gemu don ka zaka iya ganin mutum da ke farare ne masu saurin gashi ya je ya yi aikin haji tsawon wata guda da wani abu da ya yi gemunsa ya cika amma ran da zai bar Saudiya ranar zai aski gemunsa gaba daya don yana sauka a kasarsu sai kurkuku kuma kasar musulmai ne kuma musulmi ne shugaban kasa musulmai ne ministoci saboda an yi irin wannan matsalar an rusa su da yaƙi ya ci kasar yanzu an yi dokoki to haka ne ake so a yi da wannan kasa Allah ya kiyaye saboda haka kullum a mai da hankali a karanta alqur'ani kar ba sassauci akan riko da alqur'ani ba sassauci akan riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba tare da barin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gane wannan Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam Thank you.
dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i wanda dan sa an daure shi in dai yana bisa gaskiya Allah ya sa a fito da shi kamar yadda aka bayyana cewa ba haƙin sa bane Allah subhanahu wataala ya sani ya Allah in dai ba haƙin sa bane Allah ka sa ya samu mafita Allah ya fidda shi da wanda suke magana iyayen su ya rasu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya gafarta wa iyayen mu masu fama da dawainiya akan jari muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo dauki wanda ya rasa jari da yana da dumbin jari muna fatan Allah subhanahu wataala ya bashi arziki na halal tare da mu baki daya wanda za su fara jarrabawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su nasara cikin jarrabawan da za su fara wadanda suke rubuta jarrabawa ne ko waye da waye da suka rubuta da ne ko da suke rubutawa Allah ya ba su nasara cikin jarrabawan su wadanda suke kowa da irin bukatar da ya ambata muna fatan Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya kowa Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatun sa na alkhairi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana zanuban mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا شو قبل نمو الله كتير مجيس وجن أيوكا الخير دو أبو ندازينا الخير الله كتبت دسوء كنسا abunda za su yi ba daidai ba wanda zai taba addinin mu Allah subhanahu wataala ka hana su aikatawa duk abunda za su yi ba daidai ba wanda zai cutar da rayuwar mu Allah ka hana su aikatawa Allah ka taimake su a bisa manufofin alkhairi Allah ka shugabantar da mutanen kwarai akan mu zuriyar mu da iyalan mu Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ka azurta mu da haddace alqur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma qasim lana min khashyatik Allah ka gafarta wa iyayen mu da kakannin mu هذا مدرس سكين جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات الله كسامنا لقسم أنك أنت سأوانا وتامي البركة وانا هدوة تامو الله كسام هدوة وانا كيمة رحمة الله سبحانه وتعالى كسامنا لقسم أنك سكداتي اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك